Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kuna nan lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da Maryam Litinin dinnan 28 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage daga zauren gabatar da shirye-shiryen mu a New York,
da kuma ni Halima Jumrau a nan Washington DC.
Kun san cewa matsalar shaye-shaye ba maza kawai ya shafa ba a wannan zamani, kuma mafi yawan tashin hankalin da ake fama da shi tsakanin ma'aurata yana da nasaba da shaye-shaye. Matsalolin da iyalai da yawa ke fama da su a yau suna da alaka da shaye-shaye. Ko uba na sha, ko uwa tana sha, ko kuma duka biyu suna sha. Wani lokaci ma har da ƴaƴan ake sha. Shi yasa yau zauren matasa ya maida hankali kan irin illolin da shaye-shaye ke yi wa zaman iyali.
Maganan shan kwaya a yau a Najeriya gaba ɗaya ya zama ruwan dare.
Duk lokacin da ce ma'aurata mashaya ne, bugaggu ne, kwaya illa ce babba, musamman ma ta bangaren aure.
To wai yaya aka yi wannan matsala ta yi ƙarhin jama'a? Shin wato raunin daga talakawa ne ko kuwa daga shugabanni?
Shugabannin da muke da su a arewa shugabanni ne domin shugabanninmu ne, amma suna da rauni wajen kishin al'ummarsu. Wannan rauni nasu shine ya kawo mana abubuwa suka tabarbare mana.
Sai amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan illolin shaye-shaye, sannan ku ji ra'ayoyin matasa akan wasannin ƙwallon kafar da aka yi a Ingila a ƙarshen mako. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jamila, kina ji na ko?
Ina ji sosai.
Yawa, to kafin mu ci gaba da shirye-shiryen mu daga nan, wato zaran mu na wada shirye-shirye a nan birnin Washington DC, kina can New York, aka wannan babban taro na Majalisar Dinkin Duniya ke gudana yanzu haka.
Gaskiya kamar yanda aka faɗa ɗazu, shugaba Barack Obama ya tattauna sosai, kuma a cikin abubuwan da ya tattauna akai ya ce gaskiya dole ne ƙasashen duniya baki ɗaya su haɗa kai domin kawo ƙarshen ta'addanci da tashin hankali, musamman ma irin tashin hankalin da ake samu a ƙasashen duniya masu tasowa. Sannan kuma ya ja kunnen sauran ƙasashen duniya game da muhimmancin matasa. Ya ce ƙarfin ƙasa ya danganta da ƙoƙarin mutanen ƙasar, kuma tunda yanzu matasa da dama su rinjayi mutanen duniya sosai, yana ganin cewa ya kamata a ƙarfafa su. Ya ce ba wai lalle ba ne ba sani ko karatu shi ne zai nuna ƙarfin ƙasa. Yadda matasan su suke kokarin neman sani da kuma ƙara fahimtar su yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna ƙarfin ƙasa.
Yawa, to mun gode sosai Jamila, bari mu ci gaba da shirin mu anan, wato amsoshin tambayar mu ta jiya. Tambayar kuma ita ce ta yaya matsalar shaye-shaye ke shafar rayuwar iyali da matasa da ma duka al'umma? Ga dai yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook.
Ai, a fili take cewa masu shaye-shaye ba sa neman zaman lafiya, sun fi buƙatar hargitsi a koda yaushe. Wannan ne dalilin da ya sa gurɓatattun 'yan siyasa kan yi amfani da su wajen dagula abubuwa a lokacin zaɓe. Saƙo daga Shamsuddin Abdullahi Rajau, Unique Boy.
Yanzu haka kan titi ba tsoro ba kunya, wallahi kan idanmu mata suke sayan kayan shaye-shaye. Wallahi wannan abin ya ɓaci. Kaga mutum da gemu kamar na Allah amma jillali ne. Wallahi yanzu haka ƙarhe 3:55 na yammacin nan, bakin masallacin Modibbo na Kandahar ƙohar ƙaura, muka ga an tsaya an sauke wasu mata a Nafef. Wasu suka tsaya da alama mahaɗa ce aka yi wannan hudda. Mun so mu kira 'yan sanda amma ba mu samu lamba ba. Lallai hukuma ya kamata ta yi ƙoƙarin rabawa jama'a lambobinta ko don irin wannan. sako daga wani bawan Allah daga Katsina, Najeriya.
Wannan matsalar takan faru ta dalilin rashin samun aikin yi ga matasanmu da kuma yin sakacin iyaye wurin tabbatar da bayar da yaran su cikakkiyar tarbiyya. Shaye-shaye yakan haifar da mummunan tabo wadda ba a iya gogewa. Misali, yin fabe, sata, kisan kai, yin ta'addanci. Wani lokaci suka yi wa iyayensu fabe, mata wanda suka haife su, ko kuma su yi barazanar yin kisa ga mahaifinsu wanda ya haife su. Allah ya kiyaye. Amin. Sako daga Usman Ibrahim Khalil.
Shaye-shaye na da illoli da dama masu gurɓata rayuwar masu sha, musamman ma shan taba, wiwi da miyagun ƙwayoyi da maganin tari. Don haka ina kira ga masu shan waɗannan abubuwan da su daina saboda gabar rayuwar ta yi kyau. Sako daga Ashiru Madu.
Ai, shaye-shaye shi ke kawo sace-sace, zinace-zinace, hare-haren ta'addanci, faɗe da dai sauransu. Al'ummar da ke ɗauke da mutane masu irin halayen nan za ta iya lalacewa. Allah ya sawwaka. Amin. Sako daga Tukur Alkali Koko.
A gaskiya illar ba ta da iyaka. Babbar shi ne zai ɓata wasu kuma ba zai anhwana wa kanshi ba balle ya anhwani al'umma. Ya cuci kansa, ya cuci iyayensa, ya cuci al'umma. Saboda sata hitintunu kala-kala. Ya Allah ka shiri waɗanda suke cikin wannan hali. Amin. Ka kare mu da zuriyar mu. Amin summa amin. Sako daga Hassan Umar.
Babu shakka, shaye-shaye yana ƙara gurɓata al'umma matuƙa. A nan ina kira ga hukumomin da ke kula da fataucin miyagun ƙwayoyi da ta kula don ganin an kaura shaye-shaye a cikin al'umma. Sako daga Arma Ya'u, baka aikin yaro, ƙaura na moda.
Yau da gobe, maudu'in ku na yau gaskiya kun so sami inda ke min ƙaiƙayi. Matuƙa, wallahi ba kuma yasa nace haka ba sai yadda nake ganin matasa 'yan uwanmu ke zamar da shaye-shaye kamar wani abin ban sha'awa gare su. Har ma wasunsu ke ganin namiji in baya shaye-shaye kamar shi yaro ne ƙarami. Gaskiya matasa kar ku manta fa, matasa ku ne manyan gobe. In kun ɓaci gobe da su wake na al'umma za su yi alfahari. Da fatan ‘yan uwana matasa, za mu sauya wannan ɗabi’a mara kyau. Amin. Sako daga Muhammad Bashiru Damare.
Yau da gobe, kuna kawo mana abubuwan ci gaba, tamkar kuna shiga zuciyarmu, kuna ganin damuwarmu. Tabbas, shaye-shaye wata babbar matsala ce a cikin al’umma. Don iyaye ya kamata ku riƙa sanin wanda yaranku suke mu'amala da su. Don akwai yaran da ba halinsu ba ne yin shaye-shaye, abokansu ne kawai suke saka su, su gaza fidda su. Don yanzu har wani salo suka ɗauko na zuba kayan maye a cikin lemo, wanda aka fi sani da suna lakasira, idan suka haɗa zai ba su ɗanɗanan da suke so, saboda wannan lemon yana da gas. Amma kai idan ka gansu, ba za ka ce suna shan kayan maye ba. Ganin ai lemo ne a hannunsu, da fatan iyaye za su kula da wannan salo na matasan zamani. Sako daga Sada Sa'idu Daura.
Ta yaya matsalar shaye-shaye ke shafar rayuwar iyali da zaman ma'aurata? Ku biyo mu mu faɗa zauren matasa, ku ji muhawara akan wannan batun. Jagoran muhawarar shi ne Ibrahim Abdulaziz, wanda ya tattauna da Tafawa Hamza da Tom Garba da Mr. Ibrahim da Mr. Ali. Da farko ga Tafawa Hamza da bayanin.
Ai, wannan gaskiya ne yana daga cikin matsaloli da dama, wanda kuma idan za a lissafta su koko a tsayara su bisa sikeli, to zai zamanto matsala ne wanda yake a gaban gaba. Don ta la'akari da cewa ƙwaya kan bugar, ƙwaya kan gusar da hankali, kuma a duk lokacin da aka ce hankalin mutum ya gushe, to tabbas komai na iya faruwa. To auren ne, ta yadda ake yin sa ga yadda ake yin sa a yanzu, yadda zamani ya kawo, yadda ake yin sa a da a baya ba haka ake yin sa a yanzu ba. To ya zo ya haɗu da kuma ga ƙwaya, an zo an haɗa, ana shan ƙwayar nan, ana harka a kansa. To an gina shi, misali dai ana mu ɗauka cewa kusan yawan auren ana gina shi ne akan tubali wanda yake na toka,
ba tubali na ginshiki na hankali na al'ada na addini kamar da yake a baya ba. To ya zo ya hadu da kuma tayu dukkan zaka zo ka tarar da ma'auratan kusan dukkanin su biyu ma suna shan kwaya din. To a duk lokacin da haka ya faru so da dama zaka ji a kafafen yada labarai mata da miji sun yi fada an kai su asibiti daya daga ciki ne ya ji wa daya ciwo dayan yana asibiti daya na wajen jami'an tsaro da dai makamantan su. Hakika kwaya illa ce babba musamman ma ta bangaren aure. To aure nan fa da shi ake samun zuri'a. To duk lokacin da aka ce ku din nan bugaggu ne ƴaƴan da kuka haifa kuma ya za su kasance.
To bari in je ga Mr. Tom Garba kaji abin da yace.
Na farko zan gaya ma wannan fara ko kuma duniya gaba daya shi aure ai gaba daya hankali ne, kuma aure ai duk wanda kaga ya aure ya mallaki hankalin sa. To amma idan har ka zo ka samu kuma auratta sai su shiga shan kwaya ko kuma ɗaya daga ciki na shan kwaya kaga ya nuna to akwai wani matsala wani guri, kuma shi kwaya in ka duba rashin hankali ne, idan ka sha kwaya ya nuna gaba ɗaya zaka fita daga cikin hayyacinka.
To amman kai ne kan cewa akwai magidanta yanzu mata tana kan sha kwaya
a kwarai. Alli misali zan baka abin da ya faru shekaran jiya a ungwan Mokoci na yaje sha kwaya da dare sai ko me ya hada su da urgidansa. Ina ganin ni ne kusan na uku zo na zo tabbatar an samu abin da tura suke cewa reconciliation kafin zo sai ya riga da kamata waya sake ta sake uku. So da safe kuma sai yana kuka ina matansa sai mun fuskanci cewa ai kwayan da ya sha shekaran jiya har ya zo ya sa ta sake ta sake uku, inda bai sha wannan kwayan ba kaga kwata-kwata da maganan sake ma da bai tashi ba. To amma kaga yanzu kwaya sai sa yana kawo aure na mutuwa musamman a wannan zamani namu. Iyayen mu ba su sha kwaya ba, shi yasa yawancin aurantar su ya zamanto aure mai albarka, ba su san meye kwaya ba. Su da ma iyayen mu sun dauki aure ne kawai ka yi aurenka ka samu aljanna ka samu albarka. Amma kaga yanzu a zamanin namu ba haka bane. Yanzu abun sai tashi daga yadda kowa ke tunani, kuma abun mamaki, kuma abun da kowa ma zai jawo hankalin kowa sai ga ma cewa ƴan mata yanzu nan daga shekara irin 16 har zuwa 25 su abun da suke ciki ma dumu-dumu kenan. So kaga mace na shan kwaya kuma mai gida na shan kwaya, to yawan irin aure zai kenan gaba ɗaya kun zama to cewa ba ku da hankali kenan a gidan. So abun da ya kamata ku biyu ku shirya ko kuma ku tattauna ku ga cewa kun samu maslaha sai ga cewa gaba ɗaya abun ya zama to wani abu zai kai ku kotu saboda kwaya.
To babban yaya Ibrahim Misali kaji abun da suka faɗa?
Ai wato alhamdulillah maganan shan kwaya a yau a Najeriya gaba ɗaya ya zama ruwan dare, domin kamar yadda Tom ya faɗi zaka ga yarinya duka bata wuce shekara 12 ba. Wani lokaci kai da kake tafiya a matsayinka na dattijo ko mai hankali kai zaka rika bin gefe-gefe, don in baka bi gefe matanka da kazati. Haka kuma su ma samarin a yanzu zaka samu sun hada gangi suna zaune, in ba wiwi akwai kwaya, in ba kwaya kai yanzu ma maganan kwaya ma suna ta tara. Yanzu kashin ka dan gare suke damawa ko kuma su sa sun ma a kwata da kake ji wanda kai ba za ka so ya taba jikinka ba.
To kamar wannan me yake kawo ga su ma aurata?
To mutum ne yau yayi auren a cikin kwaya, ya aure ta ita ma a kwaya ba aikin yi. To sai ya ga gaba ɗaya in bai sha kwayan ba ma shi ba a cikin hankali, in bin yi sha kwayan nan shi ne zai fi samun hankalinsa, don shi ba aiki ma zai ba, shi wuni kawai zai kwance yansa. In ta dame shi matar sai kore ta, ita ma in ta gaji da shi dama a kwaya suka haɗu zai ta tafi abinta. Yau maganan aurantaya kwaya da maza da mata duk kwaya suke sha, kalilan ne a cikin 100 take zaka samu 25 wanda suka mallaki hankalinsa a matasan yanzu.
Tafa Hamza kaji abin da suka faɗa, kai me zaka
a yanzu kwayoyin nan? Gaskiya idan ka ce zaka misalta su ko ka bayyana su ko ka kidaya su, hakika in ba cikin harkan kake ba to hakika ba ka isa ba. Domacin zan iya tunawa akwai lokacin da aiki ya kai ni a ranar yaƙi da shan mugun kwayoyi na duniya, da na je ofishin hukumar yaƙi da fatauci da ta'ammali da mugun kwayoyi da ke jiha, headquarters su da ke jiha, na je aka fitar mini da kwaya kala-kala. Ni a lissafina, a lissafin abunda na gani da idanuna na lissafta 35, a cikin 35 ɗin nan shi jami'i da yake kula da wannan ya ce min suna fiye leta wannan da ake kunna wutan na sigari ko ai kunan shi ma ya zama kwaya ga kwayoyin nan da ake amfani da su tuttare mul wannan ka sun zama ruwan dare
to su kama a gida ya zaman take ya ta kasance a irin wannan yanayi
zamani na hauka duk a lokacin da aka ce duk abin da babu hankali a ciki to ya zama hauka kenan to don haka duk lokacin da ce ma'aurata mashaya ne bugaggu ne to in babu hankali me ya saura hauka to a lokacin da duk hauka kuma idan yana nan shi kuma komai zai iya faruwa ta yiwu haukan nan ya jawo jiwo juna rauni ta yiwu ya kai ga kisa ta yiwu su haɗu dukan su biyu su je su yi barna me barna ta yiwu daga ciki ko su je su tsokani wani wanda ya fi su ko ko su tai su je su yi wani abu da ya saba doka misali sata fashi da dangogin su
a wasu da ma'auratan ba
a wata bangaren ma'aurata kuma kawai a irin wannan idan akwai harkan kwaya to haƙiƙa kamar yadda wani malami a baya faɗa ya bugu ne suka yi faɗa da matar ya ce ya sake ta to kaga na farko kenan magana zama aure kaga tana nan da yadda take kaga wannan dole a ji a nemi fatawa wajen malamai a san ya auren yake na biyu sa'an nan ƴaƴan wani irin ƴaƴa ake haifarwa al'umma na uku in akwai ƴaƴan su kuma suna nan wani irin matsayi ko ko wani irin rayuwa ake nuna musu na hudu tabbas idan akwai ma'auratan da suke bugaggu ne a dukan da suke a gidan da suke in na haya ne okay ba gidan haya bane gidansu ne na kansu a unguwar da suke ba a unguwar da suke a dubi garin da suke so duka irin wannan ya nuna kenan akwai masifa babba tattare da wannan
to a ƙarshe menene mafita gare
mafita shine a ji tsoron Allah a lura cewa rayuwar da za a gina ta bisa buguwa mummunar rayuwa ce rayuwa ce wacce take tattare da shedanci kuma a duk al'amuran da aka shi ya shafi shedan to akwai nadama a tattare da shi
to Allah ya raba wannan nadama to Mr. Tum Garba kaji abinda shi ta fara yace kai wani shara ka bada kuma menene mun fitar dangane da wannan ganin kan cewa irin waɗannan matsaloli kan jawo tabarbarewar aure
to ni na farko zan ba da shawara shawara ko ba ga waɗansu bane matasa kannanmu da yayin mu da iyayenmu ma masu sha to dan yanzu ma abun ya kasance sai ga ma iyaye ne suke aiki yara su ji su sai musu kwaya su sha so kwaya ba mafita bane ga biyan bukata na rayuwa kwaya ba mafita bane da za ta ce a ta dauke maka wani lalura ko damuwa ko kuma ta warkar maka da wani matsala kwaya idan ka dauke ta kana shanta ba abun da za ta kawo maka rayuwa illa face wahala da kuma bakin ciki so mafita ni ina kiran gwamnati su wa Allah su wa annabi su taimaki matasan mu yanzu duk idan kaga sabon mahaukaci to yaro ne
har da magidanta
kwarai da magidantan kaga sa sabo wallahi ba yanzu ba a hauka na Allah da annabi daga haukan masu shaye shaye ne sai mahaukata masu shan wiwi kai kuma abin da aka ce maka mutum yayi aure saboda ya samu albarka a ƙarshe kuma ka samu la'ana ko kuma ka samu abinda ta fa faɗa ka lalata ko kuma ka gurbanta shi zamantakewar rayuwa kuma da jama'a da suke kusa da kai kaga babu abinda za a ce kuma wani mai albarka ne a gurin so ka guje ta kawai ka yi abinda kai kake ganin ka yi saboda Allah da annabi ne kuma sannan jama'a su gani su koyi ka zama wanda zai fara koya wa jama'a abu mai kyau a rayuwa
baba ya misali me zaka kara kan cewa sharan da aka ba ma'aurata musamman wajen gujewa shan kwaya
ya kamata ma'aurata su ji tsoron Allah su sa Allah a gaba su hakura da shan kwaya domin al misali kamar yadda wanda yake fadi shi makwabcinsa ne saki matarsa to ni dane na kusan dane nawa kusan dane nawa aka yaje ya sha kwaya yaje karbi talabijin na wani da video da VCD na wani akan zai saida shi abuge ma ya karba ya karba ya saida yaje ya sha kwaya da shi da matarsa ma ta sha ishi ma sha dama auren haka akai sai mai kana yazo ya ce na son kansa sai ka ɗan sanda aka kama shi aka je aka rufe kwanansa uku shi mai ma san ma an rufe shi ba to kan ku sai kwaya ba ta da ma amfani kwata-kwata a rayuwa
ina kai wa magidanta
mu roƙon da muke magidanta su zama mutane nagari su ji tsoro su daina aikan ƴaƴansu su sayo musu kwaya su yi hakuri su zama nagari ni kiran da musu kira
to wai yaya aka yi ne wannan matsala ta yi ƙarhin jama'a har ma aka kasa shawo kanta raunin daga talakawa ne ko ko daga shugabanni
abin ya kai intaha ya kai matsayin da dole ne hukumarmu da mu kanmu da matasanmu da dattijanmu da iyayenmu mu miƙe tsaye akan wannan al'amari domin kusan a duk faɗin Najeriya jihohinmu na arewa especially jihar da nake ciki har arewa da ake lissafawa ko kusan ana cewa tana ta biyu ko ta ɗaya ko ta uku a waɗanda suka fi samun matsala na wannan harkar shaye-shaye. To wannan abubuwan in ma bai shafe ka ba ko bai shafi ɗanka ba ko ɗan uwanka ba, to ya shafi al'ummarka, to dole kana ciki ya shafe ka. A magana ta gaskiya, an yi gwamnatoci a baya. Gwamnatocin nan da aka yi a baya an samu mutane wanda ba su san ciwon al'ummarsu ba. Rashin sanin ciwon al'umma shi ne mun ɗebi shekaru da ɗan yawa da ake harkar ake demokradiyya. Shigowar demokradiyyar nan, demokradiyya abu ce mai mahimmanci, amma shigowar demokradiyya an samu shugabanni na siyasa da suka ɗaurewa matasa gindi har suke ba su kuɗin siyan wannan kayan shaye-shaye domin me? Domin su zama musu garkuwa ko 'yan bangarsu ko wani abu. Kaga wannan ya ƙara taimakawa wajen lallacewar matasa akan wannan harkar shaye-shaye. Magana ta gaskiya, shugabannin da muke da su a arewa shugabanni ne domin shugabanninmu ne, al'ummarmu ne, daga cikinmu suka fita, ba daga sama suka fado ba, a cikinmu suka fita. Amma suna da rauni wajen kishin al'ummarsu. Wannan rauni nasu shi ne ya kawo mana abubuwa suka taɓarɓare mana na harkar ilimi, domin duk wanda za ka ga yana harkar shaye-shayen nan akwai masu ilimi, matuƙar ilimi, amma majority akwai jahilci a cikin al'amarin. Rashin ilimi da ba su taimakawa al'ummarsu da ilimi ba, suna ɗiba 'ya'yansu suna kaiwa ƙasashen waje, suna ɗiba 'ya'yansu suna kaiwa makarantu na kuɗi masu tsada. Ya taimaka wajen harkar shaye-shayen da ta yi ƙarfi a cikin al'ummarmu. Gwamnatin da take ta baya, gwamnanmu na jihar Kano, Allah ya saka mai da alheri, domin ya taimakawa ma'aikatan da suke kula da harkar shaye-shayen nan ƙwarai da aniya. Ya ba su gudunmuwa ƙwarai da aniya, ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, musamman har makaranta ya ƙirƙiro a jihar Kano ta horar da yara da suke shaye-shayen nan. Ana ɗaukar su a kai su can a dinka musu allurai, ana kula da su, ana ba su magunguna, kuma in sun an gama horarsu ana koya musu sana'a a makarantar nan, kuma in sun fito a ba su jari. Kaga wannan gwamnati ta nuna ta damu da al'ummarta, saɓanin gwamnatocin da muka yi a baya. So da a ce duk gwamnatin da za ta zo za ta ɗora a kan abin da ya yi na kula da harkar shaye-shaye nan, ya ƙara gina irin makarantun nan, a ɗebe su, domin duk wanda ya riga ya yi nisa a shaye-shaye nan jininsa ya riga ya gurɓata, idan bai sha ba, ba shi da kwanciyar hankali. So magana ta gaskiya, mu al'umma Hausawa ne, mu musulmi ne, mu domin muna magana a kan jahanmu da ƙaramar hukumarmu. Magana ta gaskiya, ya kamata masu arziki mu cikinmu su kula, su farka in bacci suke yi, su taimaka wa al'ummarsu masu rauni wanda Allah bai horewa ba. Idan ka duba, muna da ƙabilu da yawa a Najeriya. Yawancin ƙabilun kudu, mutumin da yake wanda Allah ya horewa mai hali, ba sai 'ya'yansa ko 'yan uwansa ko danginsa ba, yana ɗibar matasa na ƙauyensu ko na garinsu ko na ƙaramar hukumarsu, ya taimaka musu da koyar da sana'a, waɗansu a ba su jari, waɗansu a taimaka musu. Amma mu al'ummarmu, abinda ya damu Bahaushe, mai arzikin Bahaushe daga shi sai 'ya'yansa, shi kawo kusan zakama suke yin kamar in baka ka bani. To kaga wannan ba ƙaramin rauni ba ne, kuma mu dinnan al'umman nan tamu mun yadda mu musulmi ne, amma abinda yanzu ƙabilun nan da ba sa musulunci za su yi na taimaka al'ummarsu, Hausawan mu ba sa yi. Domin ina da dalili guda ɗaya, muna da asibitin Kutare a Bela. Akwai yaron da yake aiki a asibitin Kutaren nan a Bela. Kutaren da suke cikin wannan asibiti kashi 99 Hausawa ne musulmi, amma ina tabbatar maka da ya ce duk ranar Lahadi da Asabar sai inyamurai daga coci-coci sun kai
gudunmuwar
abincin
da sabbin gari guda da wanduna da kayayyaki. Amma yanzu ya ga ƙungiya ko musulmi ko wani Bahaushe da ke kuma ya ce 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 kuma ya ce
kuma rauni a cikin society mu, wannan abin daga shigowarsa ya zama ya fi mana illa fiye da kowa.
Maganin ne san kayan maye menalin da giya har ganye
Allah sarki dan Ibro Allah ya ji kanshi Yau Halima Abdullahi ta yi dogon kiyo saboda haka filin da fada fada wata kila sai gobe idan Halima Abdullahi ta dawo daga cin kasuwar karshen mako amma ga Faisal Abdullahi Kano da tattaunawar shi da wasu matasa akan wasannin kwallon kafar da aka yi a Ingila a karshen mako
Muktar ya watan naku ya kasance a wannan satin
wasa ya kasance tsakanin mu Arsenal da Leicester Arsenal ta ci Leicester 5-2
to gashi satin da ya wuce kun shaka shi ko wani irin gyara kuka samu kuka tsaya da bantan ku wannan satin
eh to kamar inda na gaya maka dama cin da Chelsea suka yi mana an yi tabarin din su ne sun ci mu kuma in ka duba zaka ga su kansu FIFA FA ta Ingila ta yi gyara an goge jankatin mu an maida wa dan wasan su wanda ya cancanta da ba dama cin mu ne rikin ba wani gyara da muka muna da kyan mu kawai dai an dakile mu
ya za ta waka nake nan yanzu satin mai zuwa tunda za ku kara da Manchester
to dizo da Jamila ta da kunne na akan kuri da yawan cika baki kawai sai an tashi
me sakon ka da karshe
sakon na karshe shine ina yi wa Jamila da dukkan daukacin mugoya bayan Arsenal fata alheri
ka bayyana mana sunanka da kungiyar kwallon kafa da kake goyawa baya
sunana Musa Alkasi ne kuma ni magoyin bayan Manchester United ne
to wasa ya kare kuma da alamun an ci nasara ya wata wasa na tsakanin ku da
wasanni gashi nan yanzu mun fara samun nasara dama ɗan wasan mu ne basu gama fahimtar junan su ba mun siyo sababbin ɗan wasa dama dole sai a hankali za su fahimci junan su kuma yanzu gashi sun fahimci junan su mun ci wasa uku a jere da ana ganin kamar ba za mu iya ba amma gashi nan yanzu duk wanda muka kama uku muke badawa
amma yanzu misali idan mun duba kan table zamu ga ku ne na daya amma kuma a kasan ku akwai su Man City su Chelsea su Arsenal musamman ma sai team da ku kara da Arsenal anya za ku iya rike wannan kambun na dayan ku
to ani bana jin Arsenal ko dawa zamu zuba musu duk yan batun da zamu zuba musu zamu ci su ko yan fira team muka zuba zamu ci Arsenal shekara nawa ba team ba in ba tsotsayi ba ma na last year FA Cup muka ba su opening pass suka je suka ci mu 2-1 amma Arsenal ani bana jin su
zai dai kare na Arsenal
sosai da sosai ma
in an ci ku sati mai zuwa zan neme ka
to shikenan ba matsala
a ƙarshe me sabon ka na ƙarshe
sakona na ƙarshe ina so magoya bayan Manchester su kwantar da hankalin su wannan wasan na Arsenal ba wani wasa bane na tashin hankali sannan team din yanzu yayi balance duk da muna fama da rauni na ciyuka na bayan mu amma wannan ba matsala bace za a samu yan bal da za a sa su rike wajen kuma za su yi yanda ya kamata
a takaice da sunana Abdullahi Jimiya fage kuma na kalli wasannin kuma wasa yayi kawai dace ne dai Allah zai kawo shi
wata kungiya kake goya ba
eh na koyon bayan kungiyar Real Madrid
to gashi satin da ya wuce kun sha da kyar a hannun Granada kun ci su ɗaya da kyar kuma gashi wannan satin ma kuma kun tashi kunnan doki ya wasan yake kasancewa ka ga Real Madrid
eh to a takaicen takaitawa dai shi mai horar da wannan kungiya shi ne ba wa ainihin kungiyar matsala domin akwai dan wasan da kuta-kuta a sistem ma baya bugawa kuma sai kasance ya fito da shi a cikin lamba kuma dole aka samu wani poor performance na attack to shi wannan shi ne ya fi mana dunnan matsalar kusan da ya cire shi ma wanda ya sako din to anan bandin kowa ya kalli bandin ya san ta canza wannan shine abin da
to kamar wani hanyoyi kake ganin za a bi a gyara
eh abin da hanyoyin da ya kamata ya ji kawai hucin din mu dai da ya sani na test 11 tunda muna da benchi mai kyau to su ya kamata a ce yayi amfani da su
fatan kana karshe ga kungiyar Real Madrid
shine ina so mu dauki La Liga ko mu dauki Champions League
to mun go
yawa Allah ya saka dalili
to Jamila kin ji sabon Muktar zuwa gare ki in kuma gaskiya na ji dadi da dai bai cika baki ba wannan karan bar dai mu gani
amma ga Sarfili yana so ya miki tambaya game da abin UN
wato Jamila ya kike ya New York
New York alhamdulillah kai san ma ofishin mu nan da yake New York din nan gaskiya ina jin dadin aiki a nan masu aikin suna kula da
su sai hokin dawo dawowa fa zaki
ina tunanin fa in gaskiya ina jin dadi da
to sai an ji ba ma
to mun gode
to sai gobe Jamila Allah ya kai mu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.